والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، يا أيها المسلمين، من أجدد قديم مع الله سبحانه وتعالى بيكام ونيني نليتني يومنا 20 دهو رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا لشكر دبو دليه دا 40 دشدة فتدعي ميلادية يو 20 دهو دقوة أكو شكرة دبو بيو 20 دبيا من داولنا مجلس مع البركة لقبر تفسير القرآن من جرمة دبيبيا معنون صبر قدم هاني من فاتن الله سبحانه وتعالى يمن موافقة إداة الدمو دنيا دلاهرة من أنا أشكر صوت البقرة من كرنت كونش من أشكن آية عند الله سبحانه وتعالى يكيشي والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون من فسر ما في يوم ونا آية ابن دي رجي من أكتني أشكي دا كمالا زي فارة كراتو دا قبليتا زوا آيو يبيو باينتا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Wannan aya mai albarka da malai ya fara karantawa alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun tana ci gaba da bayani akan sifofin masu tsoron Allah cewa tsoron Allah baya yiwuwa sai an tsara tsakankanin haƙoƙan Allah da haƙoƙan bayin Allah sai an tsarkake zuciya sai zuciya ta samu cikakken imani da al'amarin gaibi mun yi bayani akan gaibi shine abin da ya fako daga idan ya fako daga dandano ya fako daga ji ya fako daga taba ko wani abu ne kama da haka abin da yake a boye ido bai ganin shi kunni bai jin shi hannu bai taban shi harshe baya dandanan sa hanci baya shakan sa to duk abin da ya zama haka shi ake kira gaibi ana nufin mummunai suna imani da gaibi wato suna gazgata dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na daga al'amura da suka gabata ko kuma al'amura da za su zo nan gaba daga nan har tashin alkiyama suna yin imani da abubuwan da yake da alaka da ranar tashin alkiyama suna yin imani da abin da ke da alaka da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa to irin waɗannan mutane su ne wato masu tsoron Allah su ne waɗanda suka yi imani da al'amari na gaibi mun da yi bayani mai tsawo akan wannan al'amari sannan wayu qimuna salata suna tsaye da sallah maka ce alqur'ani mai girma kaf bi yabi masu yin sallah ba sai dai yayi bi masu tsaye da sallah masu yin sallah sifofi ne irin na munafiqai alqur'ani mai girma ya zarge su yace fawailul lil musallina bone rijiyar azaba ta tabbata ga masu yin sallah alladhina hum an salatihim sahun amma a wurin yabo Allah subhanahu wataala yakan yabi waɗanda suka tsayi da sallah kamar yadda ayoyin alqur'ani mai girma da yawa suka yi bayani suka yi nuni zuwa ga ainihin tsayi da sallah wata ayan zaka ji Allah ya ce aqimis salata lidluki shamsi iqamatis salati ake nima a wata ayan Allah zai ce wa aqimis salata li zikri a tsayi da sallah dan ambatona irin waɗannan ayoyi zai ce yuqimuna salata suna iqaman sallah muka ce kenan baya yiwa a sani wato tsayi da sallah har sai an kula da sharadan sallah da rukunnan sallah da wajiban sallah da abin da ke da alaka da ita idan sallah ta zama rayayya ita ce za ta rayar da zuciya daga nan kuma sai ta hana alfasha da munkari amma in dai din mujarradin yin sallah ne kadai sallah ta zama lani ba dandano ba gardi babu rayuwa a cikinta irin wannan sallan matacciyar sallah ce bata hana alfasha, bata hana munkari, bata hana niyyanta yin banna. Har muka kalubalanci kawo nan mu cewa me yiwuwa irin wannan sallar muke yi ya zamto gashi muna sallah, muna cika masallatai muna sallah amma muna cin amana, muna cika masallatai muna sallah amma muna ha'inci, muna cika masallatai muna sallah amma muna yin zinubai manya manya, waɗansu daga cikin mu an jarabce su da zina, waɗansu da luwadi, waɗansu da madugo, gayi nan kowa da irin nashi babban zunubin kuma gashi muna cika masallatai muna sallah. Idan da a ce sallar mu ta zama rayayyar sallah nagartacciya irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma yace masahabai su yi, ya kuma jawo hankalin mu akan mu mumune mu ma mu yi, to tabbas da ta hana mu alfasha da munkari, saboda inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. To kaga ba zai yi Allah ce sallah tana hani akan alfasha da munkar, mu kuma sallolin mu sai su kasa hana mu alfasha da munkar ba, sai dai in ya zamto irin sallolin da muke yi ba su ne irin sallolin da ke hana alfasha da munkar ba, ba irin sallan da Allah ke so bane, ba irin sallan da manzon Allah ya karantar ya ce ayi irin ta bane, to me yiwa kila wannan ya sanya sallolin mu ga su dai muna yi amma babu rayuwa a cikin su, ga su muna yi amma babu gardi da tasiri na sallah a cikin wato ainihin zukatan mummuni. To shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa yuqimuna salata, suna tsaye da sallah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, a wannan gaban muka tsaya cewa kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi, suna bada haƙoƙa na wajibi kaman zakka, kaman ci da iyali, kaman ci da iyaye idan sun zama ba su da hali, kaman taimakama makusanta, kaman taimakama waɗanda suke ƙarƙashinka, duk yana daga cikin ciyarwa na wajibi. To haka nan kuma akwai ciyarwa na mustahabi wanda shari'a ta so tana madalla da shi, duk wani ciyar da dukiya, salwantar da dukiya a kofa na alkhairi, to irin wannan yana daga cikin ciyar da dukiya a kofofi na mustahabbai. Har mukai bayani akan waqafi, mukai bayani akan almuwasat, yadda zaka jawo waɗansu jikinka su ci daga abin da ka ci, su sha daga abin da ka sha, su tufata daga abin da ka tufata, in kai dariya su ma su yi dariya. So irin wannan duk yana daga cikin ƙofofin alkhairi, kuma mutum baya zama mai tsoron Allah mummuni na gaskiya sai ya haɗa duka waɗannan dangogi na ciyarwa, ga shi yana ciyarwa a fi sabilillahi, ga kuma shi yana ciyarwa a ƙofofi na mustahabbi. To sai mutum idan ya haɗa waɗannan abubuwa, to sannan zai shiga cikin masu tsoron Allah waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yabo na alkhairi a kansu. Malamai sun yi bayani a cewa a wannan aya Allah ce wa mimma razaqnahum, mimma razaqnahum, sai aka yi idgham, sai aka ce wa mimma razaqnahum, ma'anan wa mimma razaqnahum daga cikin abin da muka azurta su suna ciyarwa. Malamai suka ce wannan yana nuni akan cewa ba dukiyanka karkata kaf ake so ka kwashe kai sarka da shi ko kai kyauta da shi ba, ana so ne min ka ɗiba daga ciki. Idan Allah ya baka goma sai ka ɗibi biyu, sai ka ɗibi uku, to sai a ce wa mimma razaqnahum yunfiqun, ka cika umarnin Allah subhanahu wataala. Amma shari'a ba ta son kai karkata kaf, ka kwashe dukiyanka kaf, ka miƙa ka ce ka bada sadaka. Idan imanin mutum ya kai irin wannan, yana iya yin wannan, kamar sayyidina Abubakar ya taba yin wannan ko manzon Allah ya jinjina masa, a daidai lokacin da shi sayyidina Umar kuma rabin dukiyar shi ya bada, shi ma manzon Allah ya jinjina masa, a daidai lokacin da yake wani sahabin shi kuma tati ɗaya yake da shi na dabino, tati ɗaya tak, kaga bai wuce naira 500 ba abin da ya bada kenan, shi ma Allah subhanahu wataala ya jinjina masa saboda irin wannan aiki na alkhairi. Har muka jawo hankalin kawunan mu akan cewa kowa zai yi ne gwargwadon irin daman da Allah ya bashi, ba ana magana da masu kuɗi masu miliyoyi bane, ana magana da kowa ne, wanda yake da kaɗan ya bada kaɗan, wanda yake da yawa ya bada da yawa, kowa yi gwargwadon da abin da Allah subhanahu wataala ya hore masa. To sannan har wala yau malamai suka yi bayani akan cewa da Allah ya ce wa mimma razaqnahum, abin da muka azurta su, wannan ya yi nuni akan cewa arzikin da ke hannun bayi gabaki ɗaya na Allah ne, arziki ne daga Allah wanda ya danka a hannun mu bayin Allah, tunda yace wani marazaqanahum abinda muka azurta su dashi kenan wannan arziki ba wayanka bane wannan arziki ba dabaran ka bane ba iya fafutukan ka bane ba iya calculation din ka bane ba dabaran nima da tattali da kake da shi ka karanta accounting ka karanta economic ka karanta wallahi dubba shi ya baka arziki ba wamin ma razaqanahum abinda muka azurta su dashi shi yasa kana iya samun ƙwararren accountant ƙwararren masanin tattalin arziki amma talaka kana iya samun wani mutumin ƙauye can ƙauye karkara amma sai ya siye ka sai ya sai irin ka dubu sai ka je wani ƙauye sai ka ji an ce maka akwai wani mutum yana noma buhun masara 300 buhun masara 300 ya kai naira miliyan nawa wanda kai da ire-iren ka office din kuma gabaki ɗaya in kuka taru ba za ku iya fitar da naira miliyan 10 ba amma yana nan shi a ƙauye alhajin ƙauye ne amma yana noma buhu 300 akwai wanda ke noma ne buhu 700 kuma yana nan yana rayuwa a ƙauye kuma rayuwar ƙauye ne ke yi ƙauyencin kawai ya sai kai kuma ga kaɗan binni ka iya sa riga ka iya sa hula ka iya turanci ka iya lissafi amma baka da kosisi wannan yana alamta me wa mimma razaqnahum yunfiqun arzikin nan gabaki ɗaya tana hannun Allah ne so shi yasa idan kana neman arziki abinda Allah ya ce fabtahu inda Allahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ka nemi arzikin ka a wurin Allah Allah ke da taskoki na arzikin sama da ƙasa Allah ke da mabuɗai na arzikin sama da ƙasa ka nemi arziki a wurin Allah za ka yi addu'a ka nemi Allah ya baka sai kuma ka miƙe ka riƙe sabari in sana'a ake yi kai ma ka sana'a in kasuwanci ake yi kai ma kai kasuwanci in noma ake yi kai ma kai noma waɗannan su ne wato ainihin abin nan wato su ne ginshiƙin arziki ƙofofi guda uku da kasuwanci da noma sai kuma me sai sana'a da kasuwanci da noma ko wata sana'a su ne tushen arziki amma aikin gwamnati ba tushen arziki ba ne idan kana neman waɗanda suka cancanci a ba su zaka to ma'aikacin gwamnati ma cancanci a ba shi zaka koko ya cancanci a ba shi zaka ai yanzu in ka ce kawo sunan wanda ya kamata a ba shi zaka in ka cire waɗanda ba su da aiki ba su da sana'a to mutum ne shi ne ma'aikacin gwamnati me yake da shi albashi wanda bashi ya riga zai zai shi galibin mu nan kafin albashi ya zo mun gama cinye albashin da aka bashi ya cinye albashi shi yasa muka zamto ba mu da shi ko ba ka ba to da aka wanda ya cancanci a bashi zakka ma'aikacin gwamnati na daga ciki amma wanda ke sanya arziki to ya koma yi kasuwanci ya koma yi noma ya koma ya shiga kasuwa a nan ne in Allah ya sa jarabo sai ka ga nan da nan ka harƙuri mun yi aikin hajji da waɗansu bayin Allah a wata shekara ina jin ko 2015 ko 2016 mu uku ne kawai a ɗaki amma duk in mun kwanta cikin dare kawai sai dai ka ji ana waya wani zai kawo naira miliyan 20 wani zai kawo mai kaza wancan za ta zo a bata kayan kaza kawai hada-hadan arziki ake yi sai nake tambayan su ku yi min bayanin ku su wane ne sai suke ce min mu ƴan kasuwa ne a kantin kwari a Kano na ce to ku ba ni labarin sirrin arzikin ku ɗaya daga cikin su ƙaramin kenan ya ce ni malam ka gani yanzu nan kamar yadda ya gaya min zan gaya muku ya ce wallahi idan na daina neman kuɗi daga nan zuwa shekara 40 ba ni da matsala daga yau ɗin nan in ji halaye in daina neman ko sisi ya ce daga nan zuwa shekara 40 abin da zan ci in sha in yi alheri ba ni da matsalar shi ya ce shi yasa komi da ka gani a duniya malin niyyan mun ake yi saboda ina da abin da zan ba da ainihi ya ce to sirrin arziki na ya ce asali ni ina bin shagunan manyan 'yan kasuwa ne sai in ce Alhaji Abana turmin zani uku idan na je sai in zo bakin titi irin masu motoci sun zo wucewa Alhaji tsaya ka sai wannan zan maka sauki sai a siya, sai a bashi kuɗin, sai ya cire kuɗin cirmin zani uku, sai ya kai ma babban alhaji. Shi kuma sauran ɗan abin da ya samu 200 ne 300 ne sai ya taskace. Yace to da haka sai na hada jari da zan je nima in samu sai cirmin zani uku. Yace haka nake ina saidawa har naje na danyi dan wannan janci din. Daga nan. Yace ga ina yanzu malam sai dai in je Jidda ayi min order, sai dai in je India ayi min order, sai dai in je China. Haka ya fara. Yace to shi kowa ne ya faɗi sunan wancan alhajin na biyu. Yace mai gidana ne, yace waɗanda suke aiki a ƙarƙashin shi sun fi mutum 100, kullun a jikin shi suke ci. Yace ni din nan ne karamin yaran shi, amma shi ya wuce nan. To shi da na tambayi babban shekaran ka nawa a kasuwa, yace yau shekara na 17. Cikin shekara 17 yayi fafutukan, yayi yarantan, yayi kaskancin neman, yanzu ya zama babban alhaji cikin shekara 17. Rabin shekarun da kake kai ritaya. Duk ma'aikacin gwamnati in dai ba ta falala ya samu daga Allah ba, har ya gama aiki ko gidan da zai shiga bai dishi. Shi ko cikin shekara 17 ya gama kaskancin, ya gama yarantan, ya gama waye, yanzu yayi arziki, mutane ɗaruruwa suna ci daga ƙarƙashin sa. So kun ji yadda ake samun arzikin Allah, ko dai ai noma ko kuma ai kasuwanci ko kuma dai aje a samu ta sana'a tsayayya a nan. Amma wanda ya lakane ma aikin gwamnati ita ce uwarsa, ita ce ubansa, so zai mutu bai arziki ba. Allah ya kyauta zai mutu ya bar 'ya'yan shi ba su suka masu mishi yawa, sai 'ya'yan shi sun nemo bashin da za su biya mishi. To shi yasa fabtagu indallahi rizqa, ku nemi arzikin Allah. Kuma ga hanyoyin arzikin, domin me? Domin arzikin nan daga hannun Allah yake, ba wayau ba dabaran waɗanda suke da arzikin ba ne. Malamai sun yi bayani cewa wannan aya ta kwaɗaitar akan a ciyar da dukiya, amma meye gwargwadon abin da zaka ciyar? Wannan ayan ba ce magana akai ba, amma wata aya can cikin suratul baqara kuma ta faɗi irin gwargwadon abin da zaka ciyar. Yace yas'alunaka maza yunfiquna, suna tambayan ka in mun tashi zamu ciyar da dukiyan mu, to menene gwargwadon abin da zamu ciyar? Shine maza yunfiqun. Sai Allah subhanahu wataala yace yas'alunaka maza yunfiqun qul al'afwa, yace ai abin da zaku ciyar shine raran da kuka samu, raran dukiyan ka, raran abin da ka ci da kai da iyalanka na wajibi. To meye ya rage yi rara? To a ciki zaka taimaki makusanta, a ciki zaka taimaki addini, a ciki zaka yi ma ƴan uwa da abokan arziki. Amma ba zai yiwu ka ɗauki dukiyanka ga haƙƙin wajibi, matanka da ƴaƴanka suna kuka ba su ci ba, sai ka ce to bari in ɗauka kuma in ba wani. To ba haka shari'a take nufi ba. Kayi abin da yake farko a kanka, ibda biman binafsika thumma biman ta'ul, ka fara da kanka sannan iyalan da suka zama maka wajibi. To abin da ya rara, to a ciki ne kuma zaka yi majangi, zaka taimaki addini, zaka yi abubuwan da suke kuma da kyautatawa. Kaga wannan aya ita kuma ta ƙara fayyace mana gwargwado ko suwa zaka ba, ko kuma a yaushe ne ya kamata ka ciyar da dukiyanka. Malamai suke cewa cikin wannan aya, kamar yadda muka yi ishara ɗazu, wannan aya ta tattara akan haƙƙin Allah da haƙƙin bayin Allah, wanda babu yadda za a yi mutum ya zama mai tsoron Allah sai ya haɗa waɗannan haƙoƙi guda biyu, da haƙƙin Allah da haƙƙin bayin Allah. Saboda haƙƙin Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, wannan duka haƙƙin Allah ne. Ga aqida ta inganta, mutum yana da kyakkyawar aqida, ya yi imani da gaskiya, ya yi imani da gaibi, kaga wannan al'amari na zuciya ne. To sai kuma yuqimuna as-salata, ga kuma aiki, physical aiki na gababba. Kaga kenan addini ana nuna maka cewa addini akwai waɗansu abubuwa na aqida ne, na zuciya ne, sannan waɗansu aikace-aikacen na gababba ne. To sannan kuma ga haƙƙin bayin Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yana suna ciyarwa daga abin da muka azurta shi. Kaga wannan aiki ne wanda ke da alaƙa da tsakankanin zamantakewa. Mata tana da haƙƙi a wuyanka, ƴaƴa suna da haƙƙi a wuyanka, iyaye suna da haƙƙi a wuyanka, maƙwabta suna da haƙƙi a wuyanka, mazumunta suna da haƙƙi a wuyanka, addini yana da haƙƙi a wuyanka. To sai ka tsara waɗannan haƙƙoƙa ga haƙƙin Allah, wanda yake shi ka kiyaye aqidu, ka kiyaye sallah, wanda a ciki akwai girmama Allah, akwai kadaici Allah, akwai roƙon Allah, sannan kuma ga haƙƙin bayin Allah, kana kyautatawa zuwa ga bayin Allah. To idan kai wannan, sai ka shiga cikin masu tsoron Allah. Jama'a musulmi, ko mun fahimci wannan da kyau? Babu yadda za a yi a gane tsoron Allah mutum ta kofa daya, a ce shi tsakankanin shi da Allah idan ya makale yana sallah kamun dutse, amma a babin mu'amala fa banza ne. To irin wannan mutum ba mutum ne mai daraja a wurin Allah ba. Shi yasa ana gane nagartan mutum ne idan ya hada tsakankanin ibada ga Allah da kuma kyautata ma bayin Allah. Shi yasa wani hadisi ya zo, al-Imam Ahmad ya ruwaito, an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama akan wata mata, aka ce ita wannan mata akwai ta da qiyamul layli, akwai ta da azumin nafila, akwai ta da sadaqa, ba ɗabi'u kenan na nagarta ba? In aka ce maka mutum mai qiyamul layli, mutum mai azumin nafili, mutum mai yawaita sadaqa, ai abadin bautan Allah dai baka da sama da wannan. Aka ce amma matsalan ta ɗaya ne, tana cutar da makwabta da harshenta. To uziji rana ha bi lisaniya, tana cutar da makwabta da harshenta. Wani amsa Annabi ya bada, yace la khaira fiha hiya fi an-nar, wannan mata ba ta da alkhairi, ƴar wuta ce, ƴar wuta ce, ga qiyamul layli, ga salloli, ga azumi, ga sadaqa, amma tana cutar da abokan hurda. Manzon Allah ya ce ƴar wuta ce, kenan ba a gane mutumin kirki ta hanyar ibada kadai, sai ya hada da kofar mu'amala. Shi yasa duk wanda zai mu'amala da kai ya fatan ya kara yin mu'amala da kai gobe. Kar mu yadda muna mu'amala duk inda kai awa 1 2 3 da 4 da mutum, yana Allah wajen, yana fatan kada Allah ya kara sa ku yi mu'amala, saboda rashin gaskiya, saboda rashin tausayi, saboda rashin rahama, ire-iren waɗannan miyagun ɗabi'u. To shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa mimma razaqnahum yunfiqun, dangane da abin da muka azurta su da shi suna ciyar da dukiyar su fi sabilillahi. Sai Allah ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, cikin sifofin masu tsoron Allah sune waɗanda suke imani akan abin da muka saukar akan ka, wa ma unzila min qablika, kuma suna imani da abin da muka saukar kafin kai, wa bil akhirati hum yuqinun, dangane da gidan lahira kuma suna da cikakkiyar yaqini. Abinda Allah subhanahu wata'ala ke nufi da yu'minuna bima unzila ilayka, suna imani da abinda aka saukar akanka kai Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato suna imani da alqur'ani, suna imani da hadisi, abubuwa guda biyu Allah ya saukar ma Annabi, ya saukar mishi da alqur'ani da ake karantawa, ya kuma saukar mishi da sunna, ita kuma ba a tilawanta sai dai ai aiki da ita. Abubuwa guda biyu Allah ya saukar ma Annabi. Duk wanda bai imani da guda biyun nan ba, imani shi bai yi ba, imani shi bai yi ba. Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani mai girma yana cewa wa anzala alaykal kitaba wal hikmata, Allah ya saukar maka da alkitab. Me alkitab? Littafi alqur'ani kenan. Sai ya ce wal hikmata, me ma'anar wal hikmata? Idan da ka samu dan qur'aniyun waɗanda suke cewa ba su yarda da hadisi ba, menene Allah ya saukar da ma'anar sa sallama? Ya ce wa anzala alaykal kitaba wal hikmata, mun saukar maka da alkitab shine alqur'ani. Sai ya ce wal hikmata, mun saukar maka da hikima. Me hikima kuma anan? Ko duk qur'anin da ake nufi, mun saukar maka da qur'ani ko mun saukar maka da qur'ani, wannan ai garanci ne. Mun saukar maka da littafi shine alqur'ani, sannan mun saukar maka da hikima. A gano me hikiman nan? Shine sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Aikin manzon Allah shine yi bayanin alqur'ani, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, kai mutane bayanin abin da Allah ya saukar musu. Litubayyana, kai musu bayani. Don haka Allah ya saukar da littafi,
amma waye yake da haƙin ya bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'anar litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi domin kai mu mutane bayanin abin da aka saukar musu kenan yanzu idan ayoyi sun sako sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tara sahabbai sai ya ce to waɗannan ayoyi ga abin da suke nufi ga abin da suke nufi ga abin da suke nufi jama'a musulmi ko mun fahimci wannan da kyau a wata ayan Allah subhanahu wataala yana cewa laqad mannallahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة من ظن الله صلى الله عليه وسلم ينا علما تدثوا الكتاب لكتابي كنا القرآن والحكمة كمينا علما تدثوا هكما ما هكما سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما إذن وانا آية نتبع سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الله إنا تنانا تتشيوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا علما تد متاني الكتاب للتاجي كما ينا علما تد سوء الحكمة منين الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء صدق أدين من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل تو ينا فسر قرآني jama'a mun fahimci wannan da kyau duk abin da manzon Allah ya faɗi to yana fassara alqur'ani ne girma ne saboda menene Allah ya riga ya gaya mana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha duk abin da annabi ya faɗi ba san zuciyarsa bane ba san ransa bane in huwa illa wahyin yuha wahayi ne daga Allah da haka yanzu idan manzon Allah ya ce ku fito daga guri kaza ku je guri kaza wahayi ne daga Allah da haka ita ce sunna da haka dole kowani mummuni ne imani ya yi imani da cewa an saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da qur'ani da ake karantawa akwai kuma wani wahayin da aka yi masa shi kuma ba qur'ani bane sai dai aikin shi ake yi ita ce sunnan sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu adadin raka'o'in salloli azhar adadi raka'a nawa ne a cikin sunna ka gani la'asar raka'a nawa a sunna ka gani magriba isha'i asubahi a cikin sunna ka gani azumi dokokin azumi da abubuwan da ke kare azumi da abubuwan da ya halasta mai azumi yayi sunna ne ta zo da shi in ka je aikin haji a daura niyya daga miƙati sunna ne ta zo da shi sannan a sanya ihrami sunna ne ta zo da shi in aka sanya ihrami kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza sunna ne ta zo da shi zamantakewan aure galibin hukunce-hukuncen sunna ce ta zo da shi jama'a musulmi kila mun fahimci wannan to wani duk ya ce bai yadda da wannan ba zakka galibin hukunce-hukuncen zakka sunna ne ta zo da shi to haka nan duka sauran kofofin addinin musulunci sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama ita take tantancewa ita take bayani kuma wannan ita ce dama adin da Allah subhanahu wataala ya nufaci manzon Allah yayi wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun domin kai mutane bayanin abin nan da aka saukar musu ana sare in kai haka za su gane za su fahimta za su yi aiki da abin da kai musu bayani da shi shi ya sanya duniyar musulunci kaf babu wani wanda ya saba cewa za a yi aiki da Qur'ani kuma a yi aiki da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani malami a cikin malaman musulunci da ya saba kan wannan shi yasa ma al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Barbahari a cikin littafinsa Sharh as-Sunnah yace kalmar sa ta farko da ya bude littafinsa da shi sunan littafin kenan Sharh as-Sunnah al-Imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Imam al-Barbahari ya mutu hijiran manzon Allah da shekara 329 da ya bude wannan littafi nasa Sharh as-Sunnah abin da ya fara cewa shine i'lam ka sani anna al-islam huwa as-sunnah wa as-sunnatu hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar ita ce kalmar farko ka sani cewa musulunci shine sunnah sunnah ita ce musulunci babu yadda za a yi daya daga cikin su yayi ba tare da dayan ba a ce yanzu ana son a yi musulunci amma za a yi watsi da sunna maguzanci za a yi ana son a yi sunna amma babu musulunci to sai dai a samu wani irin gurbatattun aqidu kenan gashi a ce ana jin annabi amma ba karkashin musulunci ba babu yadda za a yi ai musulunci sai an hada da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yana da kyau mu fahimci wannan kamar yadda nake cewa akwai ɗan qur'aniyun mun fi sanin su da qalaqatu su a gurin su ba su yadda da manzon Allah ba ba su yadda da shi ba in dai annabi ne ya bayani ba su yadda ba amma abin ban al'ajabi shi kuma malamin su zai zo ya tara su a riga karanto qur'ani ya ce bari in muku bayani amma annabi yayi nashi an ce a wa ya aike ka ka fa surutu haka suke zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya fa surutu ya zama fadi ba a tambaye ka ba subhanallahi wallahi duk wanda ya tuhumi manzon Allah da wannan ya kafirta shi yasa ayan alqur'ani mai girma ta kafirta wanda ke neman ya bambance tsakankanin Allah da annabi gurin hukunci yace innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bain zalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan Allah ce waɗanda suke bambancewa tsakankanin hukuncen Allah da hukuncen annabawan Allah suna cewa mu ba za mu yadda da hukuncin annabawan Allah ba amma za mu yadda da hukuncin Allah suna neman su riki wani tafariki tsakankanin wannan Allah ce ulaika humul kafirun haqa waɗannan su ne tantagaryen kafirai da haka duk wanda yake yadda da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya kafirta shi jama'a musulmi ko mun fahimci wannan da kyau Allah shirye ta da mu to shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa walladheena yu'minuuna bima unzila ilayka cikin sifofin masu tsoron Allah sune waɗanda suna imani da abin da muka saukar a kanka bi ma'ana muka yi wahayi kenan amma me yasa aka yi amfani da kalmar saukarwa ina son mu tsaya nan da ku mu dan yi wani nazari abin da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne ai kowa san wahayi ne to da Allah ga dama sai ya ce waɗanda suke imani bima auhayna ilayka abinda muka yi maka wahayi amma sai Allah bai amfani da wannan lafazin ba sai ya amfani da lafazin bima unzila ilayka abinda aka saukar maka bari in tambaye ku idan aka ce an saukar da wani abu daga ƙasa ne ya tashi ya tafi sama koko daga sama ne ya sauko ƙasa daga sama ya sauko ƙasa wannan qarara yana nuna maka cewa Allah subhanahu wataala yana sama ne ila conference wannan da kyau sun da Allah subhanahu wataala yace wa anzalna ilayka mun saukar maka to kenan ya nuna Allah yana ƙasa ne sai ya dauka ka wani abu zuwa sama koko ya nuna Allah yana sama ne sai ya sauko da wani abu ƙasa dan haka wannan yana nuna maka Allah subhanahu wataala yana sama kamar yadda yake in mun zo karatu insha Allah taala ayoyin da suka tabbatar da uluwallahi daukakan Allah a birbishin halittunsa gabaki ɗaya ayoyi ne ba su da iyaka hadisai sun tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala zatinsa yana sama ya daidaita a birbishin al'arshi zatin Allah amma kun san inda waɗansu suke samun damage sai su riƙa fassara sama ɗin kamar wannan saman kawai take magana akai yanzu wannan duniyar gabaki ɗaya da muka santa idan aka tura ta aka jefa ta a sama ta ɗaya bata wuce kamar kwandala ka jefa ta a daji ba kwandala ka ɗauka ka jefa shi a daji to ita ma sama ta biyu in ka tura ta ka jefa ta sama ta uku ita ma haka za ta zama in ka tura ta uku ka jefa ta a ta hudu haka za ta zama a ta biyar haka za ta zama in ka tura sammai guda bakwai duk ka hada suka tura su ka hada da kasai guda bakwai ka tura su ka jefa su a cikin kursiyin Allah haka za su zama kaman ka jefa kwandala a cikin daji to idan ka dauki kursiyin Allah ka jefa ta a cikin al'arshin Allah haka za ta zama kaman kwandala to al'arshin Allah baiwa ce ta Allah to me yake sama da al'arshin Allah wallahi tunaninka bai isa ya gano fadin gurin ko yalwan gurin ba fadin gurin ko yalwan gurin ka dubi yanzu misali daya an ce maka a sama akwai mala'iku kamar yadda Qur'ani ya kawo masnawa thulatha wa ruba' akwai mala'iku da suke da fakafakai biyu uku hudu akwai irin su mala'ika jibril masu fakafakai guda 600 tittiken shi dai zai rike duniyar nan gabaki dayan ta to a ce shi kadai kawai yana da fakafakai guda 600 yana nan a cikin sama a kowace sama manzon Allah ce babu inda zaka sa yatsu guda hudu face akwai mala'ika yana sujada ga Allah ko yana bauta ga Allah a wurin da aka sama ta cika makil da mala'iku amma fa kaga irin girman mala'iku a wani hadisi ya ce manzon Allah ya ce an bani umarni in bada bayani akan wani mala'ika tsakankanin wannan dan tsokan kunni din nan inda ake sa dan kunni mata suke sa dan kunni tsakankanin wannan na mala'ikan zuwa kafadansa tafiyan shekara 500 ne ko da gurgu ne zai tafiyan shekara 500 ya kake jin adadin nisan tafiya ballantana malamai suna batu ne akan tafiyan haske ko tafiyan mala'ika tafiyan shekara 500 yana nan kuma wannan mala'ikan a sama ya za kai ka hararo girman sama wallahi ya fi karfin tunaninka to ka dauko duka saman nan da muka yi bayani da abin da ke cikin ta kamar yadda muka ce in ka tura suka jefa su a kursiyin Allah ba su isa ma lissafi ba to in ka tura suka jefa su a kursiyin al'arshin Allah ba su isa misali ba to me yake birbishin al'arshi waye sai gano fadin gurin to annan Allah subhanahu wata'ala daidaita da aka wani rudadde in aka ce mishi Allah na sama sai ya ce ra'ayi wannan saman ta dauki Allah kai ne hankalinka da ya gama kaiwa ba kake tunanin wannan saman ake magana a kanta al'amarin ya wuce wannan saman ya wuce sama ta biyu ya wuce sama ta uku ya wuce al'arshi ya wuce kursi ya wuce al'arshi a diribishin nan ne Allah subhanahu wata'ala daidaita da haka zatin Allah yana sama da haka duk abin da kaji an ce an saukar da shi yana daga sama ne zuwa ƙasa wannan aya tana tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana sama amma ilimin Allah ya mamaye ko ina jama'a musulmi mun fahimci wannan da kyau to shine ma'anan wa ma unzila ilayko alladheena yu'minuna bima unzila ilayka wadanda suka yi imani da abin da muka sauko da shi akan ka wannan yana nuna maka cewa daga sama ne Allah ya sauko kuma mala'ika jibril shine ya karbo wannan sako daga Allah subhanahu wataala ya gangaro da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wama unzila min qablika cikin sifofin mummunai masu tsoron Allah suna imani da littattafan da aka saukar kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka ce an saukar da littafi to ai ya wajaba a samu wanda aka saukar ma da littafin kenan wannan yana lizimta mummunai suna imani da littattafan da Allah ya saukar da kuma manzannin da Allah ya saukar musu da littattafan har malamai suke cewa babu wani annabi cikin annabawan Allah face sai da Allah ya bashi littafi Qur'ani yana cewa kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب متاني دا سنا كان تفرقي مديدتي amma sai mutane suka rarraba sai wadansu suka kafirta wadansu suka zauna kan imani sai Allah ya turo annabawa daga nan ne aka fara turo annabi Nuh sai aka saukar ma annabawan Allah da littafi to wannan aya malamai suka ce yana nuni akan cewa babu wani annabi face yana da littafi dayan biyu ne ko dai ya zama yana da littafi nashi na musamman ko kuma ya zama Allah ya dora mishi aiki da littafin wani annabi ila an fahimta amma babu annabin da ya zo hannun shi haka ba shi da littafin da zai hukunce shi babu wannan annabi ko dai ya aiki da littafin da wani annabi ya zo da shi ko kuma ya zamto Allah ya kede shi da wani littafi na musamman idan Allah ya kebe shi da wani littafi na musamman ya shiga cikin manzanni in Allah ya dora mishi yi aiki da littafin da wani annabi ko manzo ya zo da shi to yana cikin annabawan Allah kenan wannan shine bambancin da ke tsakanin annabawa da manzanni to Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa suna imani da littattafan da aka saukar kafin kai annabi sallallahu alaihi wasallama suna kuma imani da manzannin da aka saukar musu da wannan littafin wannan imani za su yi shi jumlatan a jumlace inda kuma shari'a ta zo da filla za su yi imani da shi filla hadisi ya zo cewa annabawan Allah su 124 ne hadisi ne hasan manzannin Allah su 315. Amma Qur'ani duka manzannin da Allah ya ba mu labari ba su wuce 25 ba. To ina sauran 100,000 da kusan kaza, to zani imani da su ne a jumlace cewa duk wani annabi da Allah ya aiko, duk wani manzo da Allah ya aiko, to mun yi imani da shi. Amma mene sunayensu, mene sunan littattafansu, a mu ma ba mu sani ba. Amma duk wani wanda Allah ya turo shi, tilkar rasul babban na ba abamu ala ba'ab minhum man qasasna alaykum minhum man lam naqsus alaykum. Akwai annabin da Allah ba mu labarin shi, ko manzon Allah ba mu labarin shi, akwai wanda ba a ba mu labari ba. To wanda Allah ya ba mu labarin, to za mu yi gwargwadon irin labarin da aka ba mu. Wanda ba a ba mu labari akan su ba fa, a jumlace mun yi imani da littattafan Allah, mun yi imani da annabawan Allah. Shine ma'anan wa ma unzila min qablika, suna imani da abin da muka saukar akan ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil akhirati hum yuqinun, kuma dangane da gidan lahira suna cikakken yaqini, wato sun yadda 100%, ba sa shakka ba sa tababa cewa akwai ranar tashin alkiyama, ranar lahira. Ranar lahira an kira ta da lahira ne saboda duniya ita ce ta farko, to wacce ce ta ƙarshe? Ita ce al-akhira. Al-akhira ad-dunya ma'ananta ta kusa, shine ma'anar ad-dunya, ad-dunu kusa. In aka ce ad-dunya kusa, to al-akhira ta ƙarshe ko ta nesa. To waɗannan mummunai suna imani da ranar tashin alkiyama. Ranar tashin alkiyama ko ranar lahira ita ce ranar ƙarshe, wanda yake babu wata rana kuma da za ta biyo ta. Kowa kuma daga wannan rana, in ni'ima ne ya faɗa cikin ni'ima, in azaba ne ya faɗa cikin azaba, Allah ka tsare mu. To mummunai suna imani da gidan lahira, kuma imani da gidan lahira yana lazimta mutum ya tattali domin ta. Imani da gidan lahira yana daga cikin abin da yake tilas ne a ga alamun shi a cikin gaɓuɓɓanka. Shi yasa a mafi yawan lokaci zaka ga ana magana akan gidan lahira. Amfanin magana akan gidan lahira shine ya kariya maka zuciya, ya sanya maka tsoron ranar tashin alkiyama. Ko ka yi aiki ba a gani ba, Allah ya gani, kuma za a zo da shi ranar tashin alkiyama, za a yi hisabi a kai. To idan mutum na tuna wannan, ko da idan mutane ko ba idan mutane, zai tsara abin da ya kamata, zai bi Allah, zai yi da'a ga Allah, zai tsara gaskiyar addini, ko da idan mutane ko ba idan mutane, ko za a yabe shi ko ba za a yabe shi ba, zai tsara wannan. Ko za a tafa mishi ko ba za a tafa mishi ba, zai tsara wannan. Saboda ni ya tabbatar da akwai ranar ƙarshe, akwai ranar da za a bibiyi aikace-aikacen bayi, wanda ya kyautata a kyautata masa, wanda ya munana ya riski gwargwadon iya abin da ya aikata. To mummunai suna yin imani da wato ainihin gidan lahira, gidan ƙarshe kenan. Malamai sun yi bayani cewa cikin alamun imani da ranar tashin alkiyama, za ka ga mutum yana imani akan wannan shimfiɗan da ke sadar da mu zuwa gidan lahira. Menene shimfiɗan da suke sadar da mu zuwa gidan lahira? Mutuwa. Duk wanda ya mutu, to ya hau shimfiɗa da zai sadu da gidan lahira, kuma mutuwan nan tilas ya kowa ya yi. In an mutu nan akwai al'amarin kabari, kabarin nan akwai fitintunu a cikin kabari, akwai jarabawa a cikin kabari. To duk alaman imani da ranar tashin alkiyama, za ga mutum yana imani da al'amarin mutuwa, yana imani da al'amarin kabari, yana imani da fitintunun kabari, da ni'iman cikin kabari, da azaban cikin kabari, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu bayani. Sai Allah ce ula'ika, masu irin waɗannan sifofi, wato waɗanda suka sifanto da waɗannan nagartattun sifofi, to su ne ala hudan min rabbihim, suna kan wata shari'a daga ubangijinsu. Wa ula'ika humul muflihun, kuma waɗannan mutane su ne masu cin nasara. Malamai suka ce suna kan shari'a daga ubangijinsu, wato suna kan haske, suna kan hujja, suna kan daidai, wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu gam da katar da bin wannan daidai din. Shine ma'anan ala hudan min rabbihim, suna bin daidai, suna bin abin da Allah ya musu gam daga tare dora su akan wani haske, suna tafiya akan haske ne, suna tafiya akan shari'a ne. To irin waɗannan mutane suna kan haske daga Ubangijin su, wa ulaika humul muflihun, kuma irin waɗannan mutane su ne masu cin nasara duniya, kuma su ne masu cin nasara ranar tashin alkiyama. Al muflihun su ne masu cin nasara, masu samun gam da katar, saboda alfalahu, in ka ji an ce alfalahu shine ka riski abin da kake nima ka guje ma abin da kake tsoro, shine ma'anan alfalah kenan. Waɗannan mutane sun riski abin da suke kwadayi na ni'iman Allah da gafaransa da yaddansa da gidan aljannansa, sun tsira daga abin da suke tsoro na daga azaban Allah da shiga wutan jahannama da ukubobin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar. To irin waɗannan mutane su ne al-muflihun, sun ci nasara a duniya kuma suna da kyakkyawan makoma ranar tashin alkiyama. Allah maɗaukakin sarki ya takaita cin nasara da gamdakatar akan wannan waɗannan mutane, saboda su ne suka tattara abin da yake duk wanda ba shi da irin wannan sifan babu kofan da zai iya cin nasara a duniya ko a lahira. Abu na farko ya zama cikin al-muttaquna, tunda ya ce hudan lil-muttaqina, sai mutum ya shiga cikin masu tsoron Allah. Su waye masu tsoron Allah? Sai ya sun zama masu imani da gaibi, masu tsaida sallah, masu ciyar da dukiyansu, masu imani da abin da aka sauka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Qur'ani da Sunna, masu imani da abin da aka saukar kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, littattafan annabawan Allah da su karan kansu annabawan, musamman at-Taura da Injila da Zabura, sannan suna da cikakken yaqini akan ranar tashin alkiyama. Duk wani wanda bai samu waɗannan sifofin gabake ɗayansu ba, babu kofa cikin kofofin da zai samu gamdakatar a duniya ballantana ranar tashin alkiyama. Shi yasa Allah ce wa ulaika humul muflihun, waɗannan su kadai ne waɗanda za su ci nasara, saboda sun tattara tsakankanin kofofin imani da kofofin aikace-aikace na gabubba, sun tsare haƙoƙin Allah, sun tsare haƙoƙin bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suke cewa waɗannan ayoyi guda hudu gabaki ɗaya suna magana ne akan sifofin mummunai, to ayoyi biyu da za su biyo baya kuma suna magana ne akan kafirai, ayoyi 13 da za su biyo baya suna magana akan munafiƙai. Da haka wannan shine sakon Suratul Baqara gabaki ɗayanta. Da haka ko dai kaga ana magana ne akan mummunai, ko kaga ana magana akan kafirai, ko kaga ana magana akan munafiƙai, saboda irin hadarin munafiƙai sai da Allah ya ba su ayoyi guda 13. A daidai lokacin da yake mummunai ayoyi guda 4 Allah ya ba su, kafirai ayoyi guda 2 Allah ya ba su, amma munafiƙai sai da aka ba su ayoyi guda 18 ana guda 13 ana magana akan su. To waɗannan ayoyi masu albarka akan su zamu tsaya insha Allah ta'ala, wanda a cikin su dai mun fahimci duk wanda ya tattara waɗannan sifofi na imani, sifofi na tsoron Allah, sifofi na aikace-aikacen alkhairi, sifofi na tsare haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayin Allah, wannan mutum ko ya zama cikin Larabawa, ko ya zama cikin Ajamawa, ko ya zama cikin mutane, ko ya zama cikin aljannu, ya tattara alkhairan duniya da na lahira. Da haka waɗannan mutane ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah ka sanya mu cikin waɗannan mutane da falalanka da rahamanka, ba duk mun yi aikin da muka cancanci wannan ba. Kuma za mu tsaya ne insha Allah ta'ala, abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana, Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Sai kuma insha Allah ta'ala gobe za mu ci gaba da waɗannan ayoyi masu albarka. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.